يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
waɗanda muka taru a nan daga manya-manyan malamanmu musamman ma faɗiɗa ƙinke usman isa taliyawa gwamme ɗaya daga cikin matsabaka na shugaban jama'a isa da tarbiyya mai samar da suna ta najeriya gaba ɗaya sannan da kuma
wanda yake shugaba ne na kwamiti na wa'azin rugage sannan a nan gida ga shugabanninmu na izala manya-manyan malamai ga honorable dan Galadi Manden ga tsohon kantoma na alkaleri local government sannan ga wakilin mai girma sarkin alkaleri ga honorable badara ga honorable daewu da sauransu ina sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gari mai tarin albarka kuma gari mai tarihi na alkaleri domin gudanar da wa'azinmu na izala na jihar Bauchi wanda mun daɗe muna sanya lokaci na wannan wa'azi amma saboda yanayi na damana ba mu samu daman aiwatarwa ba aka yi ta turawa sai a yau ga shi yau cikin nemar Allah mun zo kusan za mu ce ma mun yi kusan tashi daga wannan wa'azi saboda ba a son a kai dare saboda waɗanda suka zo daga nesa musamman a ce mutanen Damban mutanen Gamawa su suka fi nisa mutanen Katagun sannan aka zagayo ga mutanen ko itas gadau in aka zo nan ningi wannan kan yan kusa kusa ne yawa idan ta baci ma mutanen ningi za su ya kwana alkaleri ba tare da matsala ba balle kuma a ce mutanen Bauchi ko na Ganjuwa ko na Kirfe ko kuma a ce mutanen Tafafalewa ko na Kogoro wanda kusan duk mun hadu a wannan gari na alkaleri to amma saboda yanayin security da kuma yanayin yadda Najeriya take to shi yasa ba a kaiwa wa'azi karfe 11 ko 12 ana tashi da wuri domin a bada dama wa mutane su koma gidajensu lalle dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da ya yi mana mutane suka bada haɗin kai daga wurare daban-daban kuma kamar yadda kowa ya sani daman babban aikin da izala ta ɗauka shine zazzagayawa wurare daban-daban domin gabatar da wa'azi sawa'un wa'azi na ƙasa da ƙasa ne ko kuma wa'azi na ƙasa ne gaba ɗaya ko kuma wa'azi na jiha ne ko na ƙaramar hukuma ko kuma na unguwanni wanda har ya zuwa yau wannan kungiya ta izala tana iyaka ƙoƙari wajen sauke wannan nauyi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
وبنجي تعالى يتي كنتم خير أمة أخرجت للناس وتكون ما في الهير الأمة وانده أكا فتر غمتان أدونيا غبالي للي حقيقة يا تبت الأمة منظم الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ita ce al'umman da tafi kowace al'umma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan aka kasa al'umma ta duniya kakab gaba daya kaman gida 120 to idan ka kasa gida uku wato zai kasance an samu 40 kenan to lalle hakika al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta cinye kashi ta ala ya fifita wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ki shine karantar da ainihin al'umma ko mutane yin wa'azi da yin nasiha da karanta alqur'ani ko karantar da hadisan manzon Allah ko karantar da littafan fiqhu ko kuma littafai na waɗanda za su koyar da tsari na rayuwa ingantacce a tsakanin al'umma yasa Allah ta'ala yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umurni da kyawawan ayyuka kuna hani gabarin miyagun ayyuka wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewa imani da Allah shine na farko domin idan mutum bai yi imani ba don yayi wa'azi a banza ne idan mutum bai yi imani ba don yayi sallah a banza ne sannan idan mutum bai yi imani ba don yayi zakka a banza ne sannan idan mutum bai yi imani ba don yayi azumi a banza ne idan mutum bai yi imani ba don yayi sadaka yayi alheri duk a banza ne wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura wannan aikin kafirai ne ubangiji ta'ala yace wa qadimna ila ma amilu min amalin muka gabatar da duk abinda suka aikata na kowane irin aike mun gabato da ki ranan takin alkiyama abinda za a yi kenan duk abinda kafirai suka aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai bijiro musu da ki ranan takin alkiyama sannan yace sai mu sanya shi ainihin kura ne wanda ake shekewa saboda haka kuran da ake shekewa babu lada kenan amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon abinda suke fara yi shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala, sai sun tabbatar da tauhidi kamar yadda manzon Allah yace buniyal islamu ala kamfin, an gina musulunci a bisa abubuwa guda biyar: shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti. Waɗannan sune rukunan musulunci guda biyar. An gina musulunci da abubuwa guda biyar. Abu na farko shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi Muhammad bin Abdullah manzon Allah ne, bawan Allah ne, manzon Allah ne. Ko sai yanzu an samu waɗanda suke rabewa tsakanin kalmar shahada, sun yadda da la ilaha illallah amma ba su yadda da Muhammadu Rasulullahi ba, sun yadda da Alkur'ani amma ba su yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, sun yadda da dukkan abinda Kur'ani yake ambatawa amma a nan wajen aikata abinda annabi ya aikata sai suka ce babu ruwansu da wannan. Alhali duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzonsa to ya tabbatar musuluncinsa ba karɓe ba ne. Yadda Allah ta'ala ya haɗa tsakanin sunansa da na manzonsa a cikin kiran sallah da ta da iqama da kalmar shahada da ambaton Allah a wurare daban-daban, kuma Allah ya gwada muhimmancin annabi musamman wajen yin masa salati, yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kuma manzon Allah yace man salla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha ashara. Wanda Allah ya gwada martabansa da matsayinsa a waɗannan nassoti, idan an janye shi daga cikin kalmar shahada to babu musulunci kwata-kwata gabaɗaya. Babu yadda za a yi mutum ya riƙe Kur'ani zalla ya ce ba ruwansa da hadisan manzon Allah, ko ya yi kalmar shahada ya ce la ilaha illallah ya haɗa da manzon Allah ya ce Muhammadu Rasulullah, to wargi ne, wasa ne, kawai yana neman ya yaudari mutane ne. Ba yadda za a yi ka yadda da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka ce ba ruwanka da aqwali, ba ruwanka da af'alu, ko ba ruwanka da taqariratu, bima'ana ba ruwanka da zantukan manzon Allah, ba ruwanka da ayyukan manzon Allah, ba ruwanka da tabbatarwan manzon Allah. Alhali wani babban bangare ne na shari'a. Saboda haka al'ummar musulmi sun yadda da ainihin kalmar shahada, kuma kalmar shahadan nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka hala. In ka raba to shikenan kai ma an rabe da kai, ka shiga shiriri ta gaba daya. Saboda haka kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuna masu imani da Allah, tunda idan imani ya tabbata da waɗannan rukunan musulunci da muka ambata guda biyar, wato tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin haji, sannan kuma a ƙarƙashin tauhidi akwai rukunan imani wato guda shida, za a sake tabbatar maka da cewa Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidin al-asma wa sifa. Idan ka tabbatar da wannan sai ka zo ka yi imani da manzannin Allah da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, su ne waɗanda suke wasiɗa wato ainihin wakilai na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Al-Qur'ani ya ambata mana waɗansu daga cikinsu: wa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudu shu'aib sali wa kadha wa fi tilka hujjatuna
atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man inna rabbaka hakimun alim.
Ko da yake Allah rama zai cinye mana lokaci, amma dai na fal'a a takaice: wa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatu min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum idrisu hudu shu'aib sali wa kadha dhulkifli adamu bil muqtari kat katimu. To wannan an ambaci shahararru daga cikin su guda 25, wanda na ainihin karshen su cika makin annabawa da manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kun ga mun sake dawowa kan kalmar Muhammadun Rasulullah. Lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma ga littafan Allah, ga mala'iku, ga imani da ranan karshe, ga imani da kaddara mai kyau ko maras kyau. Wannan shine imani da Allah, tu'minuna billah. Saboda haka shine aka gabatar da shi a karshe, bayan an yi imani da Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuna umarni da kyawawan aiki, kuna hani da barin miyagun ayyuka. Shi yasa za ga wa'azinmu na izala, alhamdulillah, ba za a zo a hau kan mimbari ana zagin mutane ba, ba za a hau kan mimbari ana cin mutuncin wani ba. Kowani ya zo ya ambaci sunan wani, to daga ranar ba za mu sake barin sa yi wa'azi ba, sai idan ya ɗauki darasi. Saboda haka sai dai kawai a yi mai kan uwa da wabi, duk wanda ya tsargu da shi ake yi, kowaye ne ya tsargu, to da shi ake. Amma a kira suna ba za mu yarda a kira suna ba. In ma ka tattaro wa'azinka ka zo ka yi ne da nufin bari ka jibge a kan wani, to in dai baka ambaci sunansa ba, ai babu wanda ya san da wane kake yi. Kuma daman ka'idan wa'azi idan za a yi, to ana yin wa'azi ne mai gaba daya. Idan aka samu kuskure a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan zai gyara wa sahabbai yana ce ma baluwa kawami, me ya samu waɗansu mutane suke aikata abu kaza da kaza, mazala ba zai kira sunan wanda ya aikata kuskure ko wanda ya yi ɓarnan ba. Sai ce me yasa mutane suke aikata kaza, me yasa ba za su aikata abu kaza ba. Saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu akan wannan, kuma muna roƙon a wa'azuzzukanmu na izala Allah ya daɗa taimakon mu akan wannan. Abinda muke goyon baya, muke aiki da su Qur'ani da hadisi da fassara na ainihin malaman ƙwarai, kamar yadda ainihin musulunci wato ya samu ɗaukaka kuma ya samu buwaya da waɗannan abubuwa. Ya ku yan uwa, mutanen alkaleri da waɗanda suka taru ko mutanen jihar Bauchi gaba ɗaya, muna so mu yi amfani da wannan dama mu gabatar da ta'aziyyan mutanenmu guda uku waɗanda suka ba da gudumawa wajen ci gaban ayyukan addini da harkokin addini a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta ainihin jihar Bauchi. Akwai mutum na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa, malam malami Husaini Misau, wanda yake ɗan agaji ne kuma malamin islamiyya ne, ko malami ne mai wa'azi, yana ɗaya daga cikin shugabanni rayuwarsa kwatsam lokaci guda. Kun san yanzu ainihin mutuwa haka take zuwa, ba ta jira wai sai shekaru sun yi yawa wa mutum ko sai ya tsufa, a'a. Wanda ma yake da shekara kamar misalin 80-90 sai ga yana nan kyakkyan, mutuwa ta zo ta tsallake shi. Amma ta ɗauki ɗan shekara 40 ko kuma ɗan shekara 50 ko ma ɗan shekara 30 ko ma jariri, kamar yadda wani yake cewa wa mallam ya mutu bi saifi mata bidunihi ta'addalat al-asbab wal mautu wahidu ra'aytu al-manaya qatta ashwa man tusib tumitu wa man tuqti yu'ammar fa yuhrami وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في قد أمي فإمت تكاليف الحياة ومن يئ 80 هولا لا أضلك يطعمي. Saboda haka mutuwa lalume take yi kawai, wanda kwanansa ya kare shikenan sai Allah tabaraka wataala ya sa mala'iku su dauki ransa. To muna addu'a Allah ya gafarta musu. Sannan kuma akwai sakatare namu na izala na wannan karamar hukuma ta alkaleri, wanda yake malam Bala Sule, shi ma wanda Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a cikin kwanakin nan, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa. Sannan kuma akwai malam Ibrahim Ahmad, shi ma wanda yake malam Ibrahim Ahmad Muhammad, wanda PRO ne namu na biyu, yana daga cikin ESCO na jiha, shi ma a wannan sati Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa. Dalilin da ya sa muka ambaci waɗannan, saboda suna da matsayi, suna ɗawainiya yau da gobe. Ba mamaki akwai mutane da yawa, ko da yake ba abin mamaki ba ne ma, akwai mutane da yawa waɗanda suke ‘yan izala da waɗanda ba ‘yan izala ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki rayuwarsu a wannan tsakani. Amma waɗanda suka ba da kansu da rayuwarsu da lokacinsu wajen ci gaban addini da ainihin karantarwa da goyon bayan wato umanni da kyakkyawan aike da hani da mummunan aike to waɗannan su sun cancanta a ambace su akan minbari kuma a nemi al'umma su yi musu addu'a اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا مسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تدلنا بعدهم ولنكنا سيقوما Alhamdulillah daga cikin ayyukan da kungiyar Izala take gabatarwa shine akwai wata hanya da ake bi a duk lokacin da aka zo yin lahiya bi ma'ana sallar lahiya da yanke-yanke na lahiya kungiyar Izala ta kasa ta dora mu jihohi cewa a roƙi mutane su ba da sadakan fatunsu ga ainihin ƙungiyar Izala ta ƙasa domin ayyukan addini kuma shekara da shekaru a baya da aka yi ta tara waɗannan gudumawa mun ga ayyukan da aka aiwatar a zahirance waɗansu kuma an yi su ne domin taimaka wa manya-manyan malamai ko manyan shugabanni idan jinya ta same su wanda ya kama a kai mutum ƙasar waje ko kuma a samu wani yaro mai hazaka wanda yake za a kai shi ƙasar waje ya yi karatu to an yi amfani da kuɗaɗen da aka samu wato ta hanyar fatun da mutane suka bayar sadaka fi sabilillahi kuma daga cikin ayyukan da suke zahirance shine akwai guest house mai suna Sheikh Abubakar Mahmud Gume rahimahullahu ta'ala wanda aka gina a birnin Abuja duk wani malami daga cikin malaman Izala wanda yake wa'azi yake karantarwa yake jagorantar al'umma idan ya je Abuja da yake Abuja wuri ne na ainihin masu ido da tozali don idan baka da madafa in baka yi sa'a ba a Abuja a ƙasan gada zaka kwana ko kuma a bakin hanya to amma sai aka ga ya dace a yi guest house wanda malamai ne zalla da kuma shugabanni za su rinka sauka a bisa ainihin kuɗi ƙalilan wani lokaci ma za a ce mutum ya zo ya zauna fi sabilillahi sai dai kun san daman dole a sa ma'aikata da yadda za a rinka gadin wajen ana kulawa ana gyaggyarawa wanda yake idan ka je wajen abin zai baka sha'awa ƙwarai da gaske saboda haka mu ma in mun je Abuja to masaukin mu kenan don haka kun ga lalle kullin fato yayi albarka sannan dalin dadawa akwai wani babban hall wanda aka gina a jami'a ta ainihin Assalam jami'ar Izala da take birnin Hadeja wannan bara ko bariya mun je mun bude wannan hall din da ainihin ofisocin da aka gina mun gani da kuɗaɗe na fata to a bana nan ma an nemi wannan taimako kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara an samu wajen naira miliyan 100 da wani abu daga cikin wannan miliyan 100 da wani abu jihar Bauchi tana daga cikin jihar da ta ba da kaso mai tsoka a cikin wannan gudumawa na fatun lahiya domin jihar Bauchi ta ba da sama da naira miliyan 12 wanda aka samu a dalilin fatun lahiya sannan kuma jihar Bauchi ita ta zo ta hudu a duk Najeriya gaba daya wajen tara ainihin fatun lahiya to kun ga wannan abu ne wanda ya kamata a ce an zo an yi bayani ma al'umma ta jihar Bauchi saboda da aka zo a karanta report din ga report din a wajena namu na jihar Bauchi to da aka karanta a taronmu na ainihin national mutane da yawa sun jinjina mana saboda wannan kokari da aka yi kuma abinda zai ba ku mamaki karamar hukumar da ta fi ba da taimako na fatun lahiya a wannan shekara da ma bara da bariya wani abin mamaki ita ce karamar hukumar Toro Allah ta'ala ya saka musu da alheri domin fatun lahiyan da suka bayar da aka sayar kusan ya ninka na dukkan kananan hukumomin nan ninkin ba ninkin amma karamar hukuma ta biyu wajen bada wannan gudumawa ita ce karamar hukumar Bauchi karamar hukuma ta uku wajen bada wannan gudumawa ita ce karamar hukumar Katago karamar hukumar alkaleri ita ce ta 18 ne ko do amma dai alhamdulillah wannan abin farin ciki ne kuma dadin dadawa committee da suka aiwatar da wannan aiki sabon committee ne wannan muna ganin kaman basu da kwarewa akan wannan aiki ko wadansu daga cikin su ma basu taba yi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a bara abinda jihar Bauchi ta tara a dalilin fatun lahiya miliyan 7 da wani abu ne amma bana sai gaki Allah ta'ala ya kaddara an tara wajen kusan miliyan 12 kuma sabon committee saboda haka lalle dole mu jinjina ma wannan committee aikin da suka yi kuma daman committeeocin izala haka suke idan aka nada ka don Allah ne babu albashi shi yasa muke yabawa malaman islamiyya da malaman hadda domin malaman islamiyya da malaman hadda yadda suke tsayuwa suke karantarwa wallahi malaman primary da ake ba su 70,000, 80,000 ba sa karantarwa kaman haka malaman islamiyya da malaman hadda da limamai na kamsu salawa da limaman juma'a zai yi wahala ka samu limamin da za a ce gaki a wata ana biyan sa 50,000 ko 70,000 ko gidan mai kudi ne maran da Allah ya zunguro shi to shikenan albashin ma an zunguro shi gaba daya ba za a samu kokobo ba amma kaga waɗanda suke karantar da addini sai Allah tabaraka ta'ala ya sa musu natsuwa da ainihin kwanciyar hankali saboda aikin lada suke yi Allah tabaraka ta'ala shine mai biyan su saboda haka daidai wannan gaba muna yaba ma committee fatu Allah tabaraka ta'ala ya saka muku da alheri kuma Allah ta'ala ya taimake ku sannan muna dada kira kafin lokaci ma ya yi mu sake kira jama'a su ci gaba da ba mu goyon baya wajen bada sadakan fatunsu ga ainihin kungiyoyin izala wato mutum zai bayan ne daga unguwansu ko kuma daga karamar hukumansu daga nan kuma akwai wakilai waɗanda suke tattarawa su kai ainihin jiha to da fatan za a dada ba mu haɗin kai da goyon baya a ƙarshe akwai babanmu kuma malaminmu fadilatu Sheikh Usman Isa Taliya wa Gombe zai mana falakarwa ko da na minti 2 sannan kuma zai mana addu'a okay to zai hauro to na ga wajen haurowar ne fa akwai matsala don nan gaba ya kamata mutane alkalai don Allah ya rinka yin wannan waje mai fadi kada mutum ya dungura a rinka yinsa yana da fadi kuma kamar yadda aka fala wa'azi na gaba insha Allah ta'ala
ranar
karamar hukumar Damba already sai a fala musu rana sannan bayan karamar hukumar Damba sai ina sai itas ga dau insha Allah ta'ala kuma za a fala musu rana kuma da fatan mutane za su kara hakuri don lafiyar nan ya samu matsala gaskiya ba mu ji dadi ba lafiyar ya samu matsala mutane da yawa suna ta maganganu ana zaune a cikin rumfa amma ba a jin abin da ake yi saboda haka insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi yaka kokari a wa'azin gaba a ce an gyara haka amma yana da kyau duk inda aka ba su wa'azi don Allah ire-iren waɗannan abubuwa suna da muhimmanci a ringa kulawa da su a baya da muhimmanci ga ainihin lafiya wani ma zai zo ba lalle ka bashi abincinka ba abin da ya kawo shi ya ji wa'azi to idan bai ji wa'azi ba kuma an yi bayi ba wani ya cika ciki bai ji wa'azi ba saboda haka sai ya tabbaci babu gaira babu dalili to don haka in Allah ya yarda za mu yi iyaka kokari mu gyara lalle mala ya yi kokari mala ya hauro ni da ina ce malam ba zai hauro ba amma saman ya fi don ya fi isarwa to Allah ya gata malam za ka yi a tsaye ne ko kuma a cire zai yi a cire wannan to malam zai haunan ku gyara masa. Thank you.